This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau Asabar 21 ga watan Disamba shekarar 2024. Mahmud Lalo ne tare da Aisha Mu'azu muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe 8:30 kenan agogon Ghana. To a cikin shirin za ku ji cigaban tattaunawa da masu ruwa da tsaki kan yawan bashin da ke kan Najeriya a shirin zauren VOA wanda Madina Dauda ke gabatarwa.
Haka ma bamu yadda ka ƙara kuɗin ruwa ba. Idan kana ƙara kuɗin ruwa, wai ana so ne ka ƙara kuɗin ruwa saboda waɗanda ke da kuɗaɗe a ƙasashen waje su ga cewa akwai kuɗin ruwa mai kyau a ƙasar nan. Bari mu zuba kuɗin mu.
Sannan muna tafa da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Kalmasi Garba ke gabatarwa. Inda za a ji kashi na ɗaya kan tarihin tsohon shugaban ƙungiyar Hezbollah marigayi Hassan Nasrallah.
Wato Hassan Nasrallah mutumin Lebanon ne, jagoran Hezbollah kenan, wanda aka haife shi a ranar 31 watan Agusta 1960.
To amma kafin nan sai Aisha Mu'azu ta karanto mana labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Ga labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya rattabawa dokar Stop Gap hannu. Dokar da za ta hana dakatar da ayyukan gwamnati yayin da bukukuwan Kirsimeti da na sabon shekara suke daɗa ƙaratowa. Matakin na Biden a yau Asabar ya kawo ƙarshen kwan-gaba-kwan baya da aka yi ta yi a babban birnin ƙasar, bayan da Majalisar Dokokin Amurka ta amince da wani kasafin kuɗi na wucin gadi mai buƙatar amincewar ɓangarorin majalisun biyu bayan wa'adin lokacin shi, sannan ta ƙi amincewa da wata buƙatar zaɓaɓɓen shugaba Donald Trump mai tasiri a kan kasafin kuɗin. Dokar za ta baiwa gwamnati damar samun kuɗaɗen gudanar da ayyukan gwamnati zuwa ranar 14 ga watan Maris. Sannan za ta ba da damar kashe dala biliyan 100 a kan tallafin jin ƙai, sai kuma wasu dala biliyan 10 da za a kashe wajen baiwa manoma tallafi. Da sanyin safiyar yau Asabar ne Majalisar Dattawan Amurka ta amince da dokar da ake ayyana ta da Stop Gap Spending Bill, wacce za ta ba da zama da samar da kuɗaɗen gudanar da ayyukan gwamnatin Amurka zuwa watan Maris na baɗi. Sai da aka samu amincewar ɓangarorin Majalisar Dokokin Ƙasar biyu, wato Majalisar Wakilai mai rinjayen 'yan Republican da ta dattawa mai rinjayen 'yan Democrats, kafin aka amince da ƙudurin wucin gadin kana aka kauce wa dakatar da ayyukan gwamnati. Mazauna garuruwan da ke iyakar Najeriya da Nijar sun yi kira ga mahukuntan ƙasashensu da su kai zuciya nisa, yayin da ake takaddama kan zargin da Nijar ta yi cewa Najeriya na haɗa kai da abokan hamayyarta. Sai dai a cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajenta ta fitar a ranar Asabar ɗauke da sa hannun muƙaddashin kakakin ma'aikatar, Kimiebi Imomotimi Ebienfa, Najeriya ta musanta wannan zargi tana mai cewa babu sojan Faransa ko ɗaya a yankin arewacin ƙasar da aka girke da nufin haifar da cikas ga harkokin mulkin Nijar. Daga birnin Kwani ga Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani.
Cewar masanin tsaro kuma tsohon sojan ƙasar Abdulrahman Idrisa kada soja, kasancewar magana ta tsaro ce, babu matsala a ganinsa game da wannan mataki da Nijar ta ɗauka na kiran jika da Najeriya.
Wanga ba a ce mishi wata babban matsala kwarai, domin abu ne wanda duk wata ƙasa tana da nata dokoki da yadda take tafiyar da mulkin ƙasarta. To in wata ƙasa ta ga kamar ko wasu 'yan matsaloli wanda ba ta yarda su ba, tunda akwai shikada, dole ta kire shikadan nan ta yi bayani da shi akan kasa. Ba mu fahimci ba ya sa kaza take shi ya kai sako ga kasar. Ina ganin wannan ba wani matsala ne ba mai wato.
Yan Najeriya ke wannan iyakar da Nijar ta hararo game da wannan maganar, suna cewa don Allah kasashen wa da ƙane ne su zubawa zuciyoyin su ruwan sanyi.
Sunana Abubakar Gandu daga Najeriya. Gaskiya yanga abu ba abin jin daɗi na ba mu gare mu 'yan Najeriya, don haka dole namu ji ciwo akan wanga abin da ya faru ko kuma wanda ake yi tsakaninsu. Ko mina na dai idan za a yi tsakanin hukumanci na Najeriya da na Niger to ya kamata a ce su sa mazuciyar su ruwan sanyi a gare shi a su yi bincike mai kyau idan sun yi tabbaci akan wannan to ya kamata a to ai zama a kai ne
malam din sani shin kai zan fara abubuwan da suka danga faruwa yanzu da irin wannan matsalolin Niger da Najeriya me har yanzu abin da ya kamata wasu sun sani wasu kuma sun kasa fahimta hakan muna uwa ɗaya uba ɗaya bai kamata a ce wasu abubuwa suna faruwa tsakanin mu muna tsangwama juna ba
su ma dai ɗan Niger sun roƙi kasashen biyu da su zamna lafiya kasancewa uwa ɗaya uba ɗaya suke
ba Allah dan mai a zamna lafiya to shi muka so ba mu san cewa ne don kuwa dan aurena mutanen Najeriya suna cikin Niger na Niger suna cikin Najeriya a zamna ai zama na girma da arziki amma dan farin yaro
ni sunana Jafar Sarki Yaki abin da rika kira daga cigo da wanga abu mu abin da muka gada mu ɗan Niger da ɗan Najeriya umu ne babban da kan Niger da Najeriya to muna roƙo ga Allah tabaraka wataala wanda muke da farko har yanzu ba za hakan ga
Ishau Adamu a matsayina na dan kasa wannan takaddama da ake yi tsakanin Niger da Najeriya akan harare ko kuma ana tsammanin za a aje soji ko wani abu ni gani nike ya kamata su waɗannan mazamuna yankin da ake waɗannan abubuwan su ma su kula dan in tallala ce da mu da su duka mu zamu sha wahala su waɗanda suka yi abun suna can suna kallon mu ni a gani na kaman su da kansu ba a san su
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
Bagai da Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu bari mu je ga Madina Dauda domin sauraron shirin zauren VOA.
Shigowa zauren VOA muna tattauna nauyin bashin da Najeriya ta ciwo da har yasa bankin duniya ta ce ta zama na uku a ayarin kasashe da suka ci yawan bashi yau zamu tashi a inda nayi wa masanin tattalin arziki Dr. Yushau Aliyu wannan tambayar
menene alfanun rage karfin kudin kasa domin a halin yanzu an rage karfin naira dala kuma ta zama naira 1,700
ba za ki gane rage darajan kudin kasa yana da amfani ba sai kin ji yanda ake bugawa gwagwarmaya tsakanin kasashen Turai da kasashen China akan kokarin rage darajan kudin ta kullun su kuma suna cewa ta kara darajan kudin ta idan baka fahimci wannan ba to ba za ka fahimci amfanin rage darajan kudi ba
to me yasa ake ragewan
ana ragewa ne saboda idan abubuwan da kake siyarwa ma kasashen waje ya zamana kudin kasan ka bai da daraja duk wanda zai yi jayayya da kai a kasuwa ya zamana ka yafi arha saboda haka hankalin duniya ya dawo kanka ka rinka sai da kayanka ma kasashen duniya wajen siyarwa kai kuma kana tsara ayyukan mutanen kasanka in kana tsara arzikin mutanen kasanka kana raba su da talauci ne wannan ya samo asali ne a 1914 lokacin da aka yakin duniya lokacin da kasashen duniya gaba ɗayan su suka yi targe darajan kudaden su har ya kai mu abin da ya kai 1933 wanda ake ce mishi Great Depression of the 1930s lokacin da duk kasashe kowa ta rage darajar kudin to bayan da aka gama yakin duniya hukumomin kudi na duniya suka taru manyan kasashe aka kafa Bretton Woods Conference wanda ya haifar da babban bankin duniya saboda haka sai suka zo da waɗannan matakai na kula da tattalin arzikin kasa wanda zai yi daidai da muradin shi wannan babban bankin amma a gaskiya mu muna cikin wanda bamu yarda haka kawai ka rage ba saboda me kake siyarwa kana sai da danyen man fetur ne saboda da abin da kake ragewa dan ayi shi domin shi bumu yadda ba haka ma bumu yadda ka kara kudin ruwa ba idan kana kara kudin ruwa wai ana so ne ka kara kudin ruwa saboda waɗanda ke da kudade a kasashen waje su ga cewa akwai kudin ruwa mai kyau a kasar nan bari mu zuba kudin mu to a inda baka da tsaro a inda masana'antun ba sa aiki a inda mutanen kasan ba su da ayyukan yi a inda karfin mutane na kasuwa ke raguwa wanda Manufacturers Association of Nigeria sun riga sun koka cewa akwai kaya na sama da trillion biyu wanda ba a siya ba ya lalace ta
kafin zo wajen mai sarauta dan malikin Kebbi Alhaji Musa, bari zo wajen dan majalisar wakilai Honorable Abubakar Kusada. Yanzu na faɗi wayansu sassa daga cikin kundin batun kula da kuɗaɗe, kashi na 21 ƙaramin kashi na 1 da kashi na 27 da ƙaramin kashi na 1. Menene kuke gani ne idan aka kawo muku kasafin kuɗi a ce yau ga kasafin kuɗi kuma daga baya a dawo ana neman ƙari?
To, kamar yadda shi masalin ko kuma in ce wanda ke sharhi kan tattalin arziki ya faɗa, shi kasafin kuɗi wani tunani ne na ƙasa da shugabanni kan zauna su ga menene za a yi ma 'yan ƙasa domin ya amfane su, domin cigaban ƙasai, domin cigaban 'yan ƙasai. Ita majalisar dokoki ko kuma in ce majalisar ƙasa dama ita ke da alhakin idan an kawo kasafin kuɗi daga ɓangaren zartarwa su zauna su bi shi filla-filla-filla-filla su gani menene aka sanya a cikin wannan kasafin kuɗin kuma menene alfanun shi ga 'yan ƙasa. Shi ake ce ma budget scrutiny, wanda kowane ɗan majalisa ko kuma kowane committee zai bi gwargwadon abin da ma'aikata ta kawo ko ta agency ko ta hukuma ta gwamnati a gani menene amfanin shi ga 'yan ƙasa, yaya zai taimaka wajen gudanar da ita ƙasai, ya zai taimaka wajen gudanar da harkar gwamnati da sauransu. Idan aka gama wannan, shi ya sanya ake ɗaukar lokaci ana yin budget defense. Ma'ana kowace hukuma ta zo kun ce za ku kashe naira biliyan 1 a wannan shekarai, ku yi mana bayanin yaya za ku kashe waɗannan kuɗin kuma ta yaya zai taimaka ma harkar ƙasa. Idan aka gama wannan budget defense ɗin, shi ne ita majalisa za ta zauna ta kalla cewa idan misali naira tiriliyan 1 ɓangaren zartarwa ya kawo ma majalisa cewa shi ne kasafin kuɗi a wannan shekarai, majalisar ƙasa tana iya mai da shi tiriliyan 10, tana iya kuma rage shi ta mai da shi da biliyan 500. Wannan ya danganta da gamsuwa da ita majalisa ta yi na cewa menene zai amfani 'yan ƙasa. Misali, wani lokaci za ki ga ita ɓangaren zartarwa ta kawo kasafin kuɗi, amma menene yardstick ko kuma menene ake amfani da shi wajen ƙayyade kuɗaɗen shi kanshi kasafin kuɗin? Ma'aunin shi ne farashin gangan man fetur da ake saidawa a kasuwannin duniya. Saboda me? Idan ka kalli nawa ita gangan man fetur take a duniya, nawa dala take ake saida shi, shi ne suke yanke mashi kuɗi a ce to wannan kasafin kuɗin an sanya shi ne a kan farashin gangan mai naira kaza, kuma ana haƙo ganga 100,000 kaza a rana, sannan kuma a shekara ana sa ran a haƙo ganga adadi kaza wanda za ta bada adadin kuɗi kaza. Saura kuɗi nawa? Saura kuɗi ana buƙatar naira tiliyan kaza. Shi kuma daga ina za a nemo shi? Daga ɓangaren tara haraji, waɗannan hukumomin na custom ne, na FRS ne, na duk sauran wasu hukumomi dai da suke da alhakin tattara kuɗaɗe, daga nan za a nemo waɗannan. Duk da haka nan, idan an tattara kamar yadda ɗan uwana ya faɗa, sai kun ga cewa bisa abin da ita gwamnati take so ta yi ma 'yan ƙasa, har yanzu akwai sauran wani abin da ba a iya cin mashi ba, ma'ana kuɗin ba su kai ba, shi ne ake cewa a ciwo bashi. To, kin ga mu a matsayinmu na wakilan ƙasa ko kuma wakilan al'umma, tunda bisa fahimtarmu da abubuwan da aka kawo, mun yarda mun gamsu da cewa waɗannan abubuwan dukkansu suna kan tsari kuma za su taimaka wajen haɓaka tattalin arziki, kiwon lafiya, harkar ilimi, harkar ruwan sha, harkar wutar lantarki, har duk wani abin da zai taimaki ɗan ƙasa ya samu kwanciyar hankali, ya zauna lafiya, da harkar tsaro da sauransu. Mun gamsu haka ne, to amma kuma ga sauran wasu kuɗaɗe da ba su isa a yi waɗannan ayyukan 100% yadda ake so ba. To, dole ba yadda za ka yi ka amince da cewa akwai buƙatar a ranto wasu kuɗi don a cika ya zamanto an samu wannan kasafin kuɗin an aiwatar da shi 100%. Idan ba a yi wannan ba, ɓangaren zartarwa suna da damar da za su laƙabe su ce a'a, ai mun buƙaci a samu kuɗi don a yi kaza a yi kaza, majalisa kuma ta hana mu samu waɗannan kuɗaɗen. To, kun kuma canza talakawa, sai kuma ku gani cewa okay, mutane ana so a yi masa aiki, ko kuma majalisar ƙasa ta hana. Wannan wani lokaci shi ke sanya majalisa ta amince da cewa lallai akwai buƙata a ciwo bashi domin a cika ta giɓin abin da ya rage na kasafin kuɗi da aka kawo, wanda ake so a mayan ƙasa aiki, amma kuɗaɗen ba su kai buƙatar da ake so a biya ba.
To, Honorable, bari mu ƙara maka tambaya ɗaya. Ya zamana kenan kasafin kuɗi da za a kawo muku sai kun ba da dama a ci bashin nan?
To, kamar yadda shi masalin tattalin arziki ya faɗa, ita ƙasar ta ginu akan dama mu yi kasafin kuɗi wanda ke da giɓi, ma'ana deficit budget. To, tunda haka aka iske kuma haka ake yi kuma ya taho a bisa tradition, har yanzu tattalin arzikinmu bai ƙarhin da za mu surplus budget ba. Ban mu yi ba, ba mu da waɗannan kuɗaɗen. Kuɗaɗen, yawa, kamar ya riga bayyana, shi yasa ban koma ta kan abin da ya ce ba. Akwai kasafin kuɗi wanda yake da rara, kana da kuɗi kuma amma abin da kake so kamar 'yan ƙasar kama ba ma zai ci kuɗin abin da kake da shi a ƙasa ba, ko kuma abin da kake tunanin za ka samu ba. Mu muna da arzikin man fetur, muna da ɓangaren tara kuɗaɗe na hanyar fort ɗin na haraji da sauransu. Idan da a ce estimate ɗinmu na abin da ake so a ma 'yan ƙasa, misali a ce tiriliyan 50 ne, to amma kuma man fetur kaɗai da za mu iya saidawa ya kai tiriliyan 35. Misali, a ce kuma inda za a tattara waɗannan sauran haraji aza taxes da za a yi samu, shi kuma ya kai tiriliyan 30. In kika hada kinga kina tiriliyan 65 kenan. Amma kuma buƙatar mu ta kasafin kuɗi 50 ce, ba muna da 15 a jama'a, ya zama muna da surplus budget kenan. Amma tattalin arzikin mu ya kai mu iya yin wannan? A'a, babu. muna iya yin budgeto daidai da samun mu ma'ana mun kawo kasafin kudi na trillion 50 kuma sannan abinda muke tunanin za mu samu a kasar daga bangaren man fetur da sauran other taxes shi ma 50 ne kin ga muna da balance kenan har yanzu ba mu kai wannan karfin ba muna da bukatar mu aiki tukuru a samar da kamfanoni a samar da aikin a samar da tsaro a samar da wutar tarki wanda za ta bada dama mutane da yawa su zo daga wasu wurare da kuma ƴan cikin gida a zuba jari domin kasar ta bunƙasa tattalin arzikin ta haɓaka sannan ne muke iya yin wannan amma a yanzu yadda ake dole mu ci gaba da yanayin yadda muka taho na samun kasafin kuɗi mai gibi wannan kuma gibin inda za a yi shi to lalle sai an buƙaci inda za a yi outsourcing din kuɗaɗe shine a ci bashi
to me sarauta dan malikin kabi bari zo gare ka me ka fahimta a game da cin bashi da aka ce Najeriya ita ce ƙasa ta uku
ni fahimta ta Hajiya Madina abin da ya kawo wannan zalunci saboda kamar yadda ya faɗa muna da wurare da ake samun kuɗi harkar mai harkar port authority da sauran dai wurare inda ake shigowa da su da ma'adanai da yawa waɗanda yake da ma an koma kansu da an yi mamaki irin arzikin zasu an dogara kan mai kawai wallahi ba mai ne kawai ba kamar irin askoyi su harkokin zinare su lithium su californium su iran ga abubuwa nan barkatai kuma akwai su wuri-wuri inda akwai abin da ma ya yi su gold tsada amma ba a damu ba an koma kan mai kuma saboda ina jin akwai son zuciya ciki ni da yake shi ya ce mun fara kan bashi amma lokacin da shugabannin nan suna cin bashi ana gani inda suke sa kudin nan in sun ciwo bashin nan
zamanin saddauna
lokacin saddauna in an ci lalle bashi za a ci ana gani inda za a sa su amma ni gaskiya yanzu abin da nake dauka da majalisar zattarwa da su ɗan majalisa na ƙasa wanda suke bada dokokin kansu haɗa ne kawai idan an fito da kudin nan a rarraba ba wai ai majama'a aiki ba
da waɗannan bayanai na Alhaji Musa Abubakar dan Malikin Kebbi zamu dakata a yau sai makon gobe zamu tsora ina wa manyan bakin mu godiya a madadin daukacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka da Fiona Wamai Nandudu wacce ta daidaita sautin shirin ni ce Madina Dauda mu huta lafiya
A gaida Madina Dauda da bakinta. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19.31 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Kazalika ko da yaushe ake so za a yi zuwa shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. Yanzu kuma ga shirin amsoshin tambayoyinku tare da Ibrahim Kalmasi Garba.
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku yau za a ji kashi na daya na amsoshin tambayoyi kan tarihin tsohon shugaban kungiyar Hezbollah ragayi Hassan Nasrallah da Isra'ila ta yi wa kisan gilla mai tambaya Sanusi Madatai da magaran a jamhuriyar Nijar idan malam Sanusi Madatai da magaran jamhuriyar Nijar na saurare ga kashi na daya na ansar da wakilinmu a shiyar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado ya samo daga Dr. Mahadi Abba malami a Jami'ar Modubu Adama dake jihar Adamawa Najeriya wanda yace
wato Hassan Nasrallah mutumin Lebanon ne jagoran Hezbollah kenan wanda aka haife shi a ranar 31 watan Agusta 1960 yayi karatu a cikin kasar Lebanon daga bisani ya shiga kasar Iraki inda yayi karatu shi ma a 1978-79 amma fa an kore su da sauran yaran wannan lokacin da suka fito daga Lebanon Saddam Hussein bai bar su ba ya gane suna da aqidar Shi'a kuma sun shigo kasar sa suna karatu haka ya kore su
haka ne to dakta wani hanya ya bi ya kore su a wannan makaranta misali
ya kama babban malamin da yake karantar da su daga bisani ma ya kashe wannan malamin to shi Hassan Nasrallah ya dawo kasarsa a wannan lokacin da aka kore su ya ci gaba da karatunsa daga bisani kuma ya tafi kasar Iran inda can yaje yi karatu sosai a ƙarƙashin malaman Shi'a da dama, ya samu ilimin da yake bukata, ya dawo ƙasarsa. Daga baya ya samu malaminsa wato Abbas Al-Musawi, wanda suka kirkiro wannan ƙungiya mai suna Hizbullah. Hizbullah wato jam'iyyar Allah kenan, wato party na Allah, ma'anarsa da Hausa.
Dakta, kowace ƙungiya idan aka kirkire ta tana da abin da take bukata. Misali ita wannan ƙungiya na Hizbullah, me take bukata ita ta ga ta cimma
abin da suke bukata, kuma ya za su yi su samar ma kasansu wato ta zanna da kanta, wato ita Lebanon to daina samun irin shige-shigen irin su America da sauran kasashen Turai wanda suke damun su a cikin kasansu. Wannan shine babbabin da suke bukata, wato samar wa kasansu independent. Na biyu, abin da yake faruwa a Middle East ba sa bukata, wato irin jagorancin abin da Isra'ila take wa kasar Palestine da sauran kasashen musulmai shi ma ba sa so. A cikin abubuwan da suke bukata, suna neman su kawo ƙarshen kasar ita Isra'ila da kanta. To wannan abun yasa duniya da dama ba su yarda da wannan kungiyar mai suna Hizbullah da sunan ita jam'iyyar bane.
To yanzu daktar, misali kamar wace kasa da wace kasa ce a duniya wata bata yadda da wannan kungiyar ba, kuma wace kasa ce da wace kasa ce suka lamunta da wannan kungiya a duniya? Misali
kasashe irin su America da England da sauransu da sun dauka wannan ba jam'iyya bane, ita dai terrorist group ne, ba su taba yadda da ita wato kungiyar jam'iyya bane. Amma wasu kasashe a duniya irin su wato Germany, USSR da sauransu sun yarda da cewa ita jam'iyya ne. Akwai kasashe da dama da suka yarda da su, wanda suke da irin gidansu, wato irin su Fidel Castro na Cuba su ma sun yarda da su.
To yanzu daktar, misali a kasar Lebanon inda wannan kungiya take, yaya karbo ta ita kuma, tunda suna ikirarin cewa suna neman tsayawa da kafansu, yasa suka kirkiri wannan kungiya su ƴan Hizbullah din kenan. To yaya a tafiyar siyasa a jam'iyyance, wani irin karbuwa ta samu? Ta taba kafa shugabanci ne? Misali
a tafiyar jam'iyya sun samu magoyan baya da dama a cikin kasar Lebanon, har ma sun shiga zabe, sun ci ɗan majalisa wanda suka je suna cikin masu yin dokoki a cikin kasar su. To amma fa akwai matsala, suna da kuma amwin wato sojojin su wanda suke taya su abbaga abin da suke bukata da fadace-fadacen da take yi a cikin wato Lebanon da sauran kasashe irin su Isra'ila da Syria. Isra'ila dai ita ne kan gaba wurin fada da Hizbullah a duniya, kowa ya sani. To ita Hizbullah ta yi fada na farko, shi Al-Musawi da Allah ya masa rasuwa, wato babban jagoran wanda ya kafa wannan kungiyar, Abbas Al-Musawi, a 1992. Sai shi Hassan Nasrallah, wanda yake neman tarihinsa yanzu, ya zama shi ne jagoran wannan tafiyar na Hizbullah a 1992. Da ya zama jagoran wannan tafiyar a 1992, to nan fa Hizbullah ta yi suna a duniya sosai, domin kuwa ta ci gaba da sa Isra'ila a gaba da kuma kasashen Turai wanda su ba su yarda da su ba. Daga ƙarshe dai Isra'ila tana cikin ƙasar Lebanon, wanda ake cewa Southern Lebanon, take occupying da ƙarfi, take ta dauki wannan wuri da ƙarfi. Amma jagoran Hizbullah wato Hassan Nasrallah ya yi fada da Isra'ila, har ya kakkashe sojojin su da dama, ya sa su kuma sun gudu sun bar wannan wurin. Amma cikin wannan gugurmayan shi ma Hassan Nasrallah ya yi asaran ɗansa na fari wato mai suna Muhammad Hadi Hassan, aka kashe shi wani yunkuri da Isra'ila ta kai na sojojin sama, aka kashe wannan yaro 1997, yana da shekara 18. Bayan kashe shi da aka yi, sojojin Isra'ila suka daga gawansa suka nuna wa duniya, suna tambayar ko Hassan Nasrallah yana bukatar a dawo masa da gawan yaronsa. Yace baya bukata, su rike gawan. Akwai yaran yan Hizbullah da dama sun fi 100,000, suna neman su samu abinda yaronsa ya samu, wato ya mutu jihadi. A hakan ya kara wa shi Nasir Hassan Nasrallah karbuwa a cikin kasar Lebanon da sauran kasashen da suka yarda da abin da suke yi a kasar Lebanon.
To daktar, baya ga wannan kartan kasa da ya faru tsakanin su waɗannan mutane, shin shi Hassan Nasrallah ya tsagaita da wannan yaƙi nashi ne, koko ya ci gaba da shi?
Ya ci gaba da gugurmaya faɗa da Isra'ila da sauran kasashe da ba sa goyon bayan Hizbullah, wato Iraq tana daga cikinsu. Ya kuma shiga wannan makwabcinsu Siriya, ya taya shugaban kasar Siriya fada da wanda suke ta da kayar baya a cikin kasarsa. Wannan ma ya kara masa samun suna a duniya, ya taimaki Bashar al-Assad wurin fada da wanda suke ta da karir baya a cikin kasarsa kuma sun samu galaba a kansu. Bayan haka a cikin kasarsa dai a ƙarshe a 2000 shi Hassan Nasrallah Allah ya bashi galaba a kan sojojin Isra'ila har suka gudu suka bar ita Southern Lebanon.
Haka ne. To dokta, wannan fada da yayi da kasar Isra'ila a kwani ta 10 shi da ya samu a kasashen duniya na gurin daukaka haka da sauransu ko dai har yanzu dai bai wani samu daukaka ba.
Wannan fadan da yayi da Isra'ila ya ƙara masa suna a duniya daga ƙarshe dai 2004 wato ita Isra'ila da kanta ta nemi a yi sulhu da Hassan Nasrallah inda ya suka fitar da sojoji da dama da suka kama da kuma gawa da dama da suka rike har ma da gawan wannan yaro na Muhammad Hadi Hassan wato dan Hassan Nasrallah shi ma da gawansa a ciki suna neman a yi musaya da sojojin Isra'ila wanda Hizbullah ta kama. To nan lalle an karba wayannan gawan kuma aka saki sojojin ita Isra'ila aka ita ma Isra'ila ta saki wasu sojoji da suke da rai. Wannan musayarwa da suka yi tare da ita Hizbullah da Isra'ila shi ma ya kara wa ita shi Hassan Nasrallah suna a duniya gaba daya domin ya kai Isra'ila bongo inda da kanta ta nemi sulhu da ita wato Hizbullah.
Wannan gwagwarmaya da shi Hassan Nasrallah wanda ke zama jagora na wannan jam'iyya ko kungiya ta Hizbullah yaya al'amarin ko ya kasance yazo ya dakatar baya ga wannan sulhu da aka yi da mara musaya gawawaki da sako sojoji masu rai tsakanin su da Isra'ila ko dai kuma lamarin ya kaya.
Shi Hassan Nasrallah ya ci gaba da gwagwarmaya nan har Allah ya kawo ƙarshen rayuwarsa a wannan shekara 27 ga watan September 2024 wannan shekaran wato wata biyu da suka wuce kenan ko kusan wata biyu da suka wuce Allah ya masa rasuwa a wani musayar wuta da ita Isra'ila ta kai cikin kasar Beirut a headquarter na ita Hizbullah din annan aka kashe shi. Bayan an kashe shi daga bisani aka gane gawarsa a kasa amma ba wani rauni a gawansa ya nuna cewa watakila ya shaƙe ne a ciki an gane gawarsa daga bisani aka binne shi.
Allah sarki. To yaya ita kenan kungiyar Hizbullah ta tsaya kenan ko ko ce jami'ar Hizbullah ta tsaya kenan da gudanar da aikace-aikacen ta ko dai an samu wani ci gaba baya ga rasuwar shi Hassan Nasrallah?
Mai gurbinsa mai suna Na'im Gasim shi ya karbi ragamar tafiyar wannan Hizbullah a kasar Lebanon.
To dokta, shi Hassan Nasrallah ba mu samu takaitaccen tarihinsa ba bangare da iyali da kuma misali ko yaya haka.
Shi Hassan Nasrallah ya yi aure yana da yara guda biyar. Daga cikin yaransa guda biyar hudu maza ne da kuma mace guda daya. Cikin guda biyar din nan yanzu guda hudu suke da rai. Daya Allah ya masa rasuwa muka yi bayani a can baya tun 1997. Sa'annan ka gani wannan shine takaitaccen tarihin shi Hassan Nasrallah.
To dokta, yaya batun gwagwarmayar wannan kungiya koko jam'iyyar nan ta ita Hizbullah ta ci gaba da wannan gwagwarmaya nata wadda daman sun kirkire ta ne da wannan manufa nasu na dakushe ita kasar Isra'ila da kuma ita kasar Lebanon da tsaya kan kafanta tunda shi jagoranta Allah ya masa rasuwa misali.
Ita kungiyar Hizbullah wanda aka kafa domin kare muradun Shi'a da kuma muradun ita kasar Lebanon da kuma durƙusa kasar Isra'ila gwagwarmaya aka ci gaba kuma ba a tsaya ba domin da mutuwansa da sake wanda zai dauki nauyin tafiyar ya faru ne duka cikin sa'o'i kaɗan. Aka kira mai suna Gasim Na'im wanda ya yanzu yake jagorantar wannan tafiyan. To shi Hassan Nasrallah dan Shi'a ne, babansa dan Shi'a ne, haka kuma ya girma cikin Shi'a har ya mutu cikin Shi'a. Allah ya yi shi mutum ne mai iya magana sosai, ya iya magana, ya iya hada magana, kuma in ka saurare shi dole ka san ya iya magana kuma ya iya ji hankalin mutane wurin yin maganarsa. Wannan mai daga cikin abin da ya taya shi samun karbuwa a duniya. Kuma ya nuna cewa shi yana gwagwarmaya ne ba don kansa ba, domin ƙasarsa ne, domin kuma addini yake yi. Wannan ma ya ƙara masa samun karɓuwa a cikin duniya. Haka kuma wurin tafiyar wannan Hizbullah ya gina ta ne da aƙidar su zama masu zaman kansu da kuma ƙasarsu. Ba za su yarda waɗansu mutane su zo daga waje suna jagorancin ƙasarsu kuma suna ingiza waɗansu suna faɗa a cikin ƙasarsu ba.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansoshin tambayoyi kan tsohon shugaban kungiyar Hizbullah marigayi Hassan Nasrallah da kuma ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin mai ansa mana tambayoyin Dr. Mahadi Abba, malami a Jami'ar Modibbo Adama da ke jihar Adamawa, Najeriya, da wakilin a shiyar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado, da producer mu da kuma engineer mu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.
Masu sauraro, duka abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe da safe da misalin karfe 6 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato 5 na safe kenan agogon Ghana, inda za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu kan a madadin Aisha Ma'azu da ta tayar gabatarwa, da Fiona Landudu wacce ta hada mana shirin, sai kuma injiniyan mu na yau, ni Mahmud Lalo, nake cewa ku kwana lafiya.